teman-teman yang bersifis.
Yau mana 27 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1444 a kidayin miladiya yau mana 24 ga watan goma shekara ta 2022 mun da wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci namu Jami'u Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub ababe da ke gurɓata zakata suke lalata zakata suke gadar mutum gadar mutum da miyagun ɗabi'u a shar'ance a hankalci daga bisani kuma su jefa mutum cikin fushin Allah da azaban Allah ranar tashin alƙiyama. Allah ka raba mu da fitinan gurɓacewar zuciya. Idan ƴan uwa suna biye, muna nan a gaba ta farko na wannan littafi, inda malam ke magana a kan alhawa, san rai, san zuciya. Mun ɗan yi bayanai da dama a kan wannan gaba, har mun zo inda malam ke bayani a kan ababen da ke gadar sababba da ke gadar da san rai ko kuma san zuciya. Domin komai yana da sababin shi, kamar yadda alkhairi ya zama yana da sababi, haka nan duk sharri ma yana da sababi. To wannan cuta ta san rai ko san zuciya ita ma tana da sababbanta. Akwai ababen da aikata suke gadar da mutum ya zama mai bin san rai ko mai bin san zuciya. A malam ya kawo abu na farko wanda shi ne muka yi mishi zama biyu, wato irin shagwaba da soyayya wacce ta wuce wuri da yaro ke samu daga iyayensa, ta yadda takan kai ga yaro duk abin da ya nema za a bashi, duk abin da ya nuna baya so za a kore mishi. Shi da yaro bai sanya nema a ce babu ba, bai sanya ki abu kuma a ce sai ya faru ba. To idan yaro ya taso cikin irin wannan mummunan tarbiyya, to daga ƙarshe yana iya jefa shi cikin wannan katafare cuta ta san rai da san zuciya. Har yadda malam yake bayani akan cewa sai ka ga wai saboda gata sai a keɓe ma yaro direba, wai abin duk da yake so duk yanda yake so a kai shi kawai sai a kai shi, ko a keɓe ma yarinya ɗaki a haɗa mata dish ga remote ɗin a hannunta, duk tashin da ta ga dama za ta kamo ba tare da la'akari da wani irin batsa ake yi a tashin ba, wani irin kiɗe-kiɗe da fitsara da lalata ake dubba abin da ya dani iyaye. To malai yake kawo ce wannan mummunan tarbiyya ce wacce take baya ga a addinance. To a hankalce ma za ta iya jefa yara cikin mummunan hali a rayuwa, domin dai yaron da ya saba nema ko da yaushe ya samu. Malai yake cewa to idan ya kai marhalin da ya shiga cikin faɗi tashin rayuwa, ya shiga cikin gwagwarmayar rayuwa, ita kuma rayuwa a ɗabi'anta ba komai kake nema a cikinta kake samu ba, ba komai kake tsoro a cikinta kake guje mishi ba. To yaro ya faɗa cikin gwagwarmayar rayuwa, da haka yanzu ga abubuwa da dama da yake so amma baya iya samu, ga abubuwa da dama da baya so amma kullum yana fuskantar wannan barazana. To ya ƙarshen al'amarin shi zai kasance kenan, da haka sai dai kasance yaro ko wannan matashin yanzu wanda yake shine yaron jiya, yau yanzu cikin baƙin ciki da tashin hankali da damuwa ya riƙa jin haushin mutane, kaga har yana ma jin haushin mahalicci. Allah subhanahu wataala yana ganin Allah bai kyautata mishi irin yadda ya dace ya kyautata masa. Saboda mene? Yanzu ba shi da mota, ba shi da kuɗi a account ɗinsa, yana son abu kaza da ya iya yi ba, yana son abu kaza da ya iya yi ba. To wannan kuma sai ya jagoranci yaro ya faɗa cikin miyagun ɗabi'u da mugayen halaye waɗanda yake kuma jara'im ne, manya-manya jarima ta'addanci ne a rayuwa, har muka kawo misali cewa duk wanda kaga ya fada cikin matsalan kidnapping yana son ne ya ji dadi, amma kuma bai damu koda wani zai wahala ba, yana so ne ya rayu rayuwa mai dadi bai damu koda wani zai mutu ba. To kaga wannan duk yana daga cikin miyagun tarbiyya da mutum ya taso da shi. Har muka yi muƙarana cewa idan ku ka ɗauki yaron da ya san Allah, yaron da ya san Allah aka ɗora shi akan tarbiyya nagartacciya, ba komi yake so yake samu ba tun daga tarbiyyarsa, ba komi yake ƙi ake kore mishi ba. Za a tashe shi ya je sallan asubahi ko da yana jin sanyi, a da sanyin nan za a tashe shi an ɗan tattalin masa ruwan ɗumi ya yi alula, an sanya mishi rigan sanyi ko an sanya mishi babbar riga, an yi mishi rawani ya tafi masallaci. Baya so, amma ana son a gina shi ne gobe, a tarbiyyance shi akan azumi, lokacin azumi na Ramadan a tarbiyyance shi ya yi, ya ɗan yau ya sha gobe, ya kwana ɗaya kwana biyu haka nan na nafifi ana ƙarfafansa. Wata rana ya dawo ya yi tibis, ya gaji ko motsi baya iya yi, amma dai ana son wai ya saba ma zuciyarsa ne, a horar da ita tun yana ɗan ƙanƙani. To irin wannan yaron idan ya horu da irin waɗannan ɗabi'un, an horar da shi akan azumi, an horar da shi akan sallah, an horar da shi akan karatun Alƙur'ani da hadda, da zuwa Islamiyya, da zuwa makarantar hadda, to irin wannan yaron sai ka ga kayar da wayanka ya ɗauko ya kawo ya ce gashi na tsinci waya. Da kodansu matasa sati uku da suka wuce an gama sallan juma'a nan, suka zo da wata waya, babban waya, suka ce gashi malamin tsinci waya, ne ta musu addu'a na sanya musu albarka. Sun babban waya ce sun tsinta, a irin yadda yaran yau suke da waya sai su ɓoye, sai su ce za su je su saida ko da 2000 a basu, su je su sayawara, amma yaran nan suka kawo. Wani satin ma sai ga waɗansu yaran sun zo da wata waya ta kuma ƙarama, sun ce su ma sun tsinta. To kaga waɗannan yaran sun kwankwaɗi tarbiyya ne, idan da an nuna musu a cikin tarbiyyar da aka yi musu cewa duk abin da kuka nema za ku samu, to yanzu ba su da kuɗin da za su je su je cin gam biskit, yanzu ga kuma waya ta samu, kuma sun san da za su sayar da ita, sai su ɓoye. Shi ne sai ga irin waɗancan yaran yanzu duk wani abu da ka sani na ƙarfi ba a ajiye shi a gida ko a ƙofar gida, ɗaukewa za a yi, saboda ana siyan ƙarfe. Mabuɗi wannan wai in ka bashi sai a kwashi, mabuɗi fa ki yanzu da ka ajiye ki guda 4-5 wani zai kwashi, saboda za a siya, za a siya. Kaga an je makarantunmu ana ɓaɓɓalle boglas, saboda wai za a je a saida. To za ka haɗa shi da wancan yaron da ya tsinci dukiya ya dawo da ita, ai kaga ba zai kai ma dukiyanka hari ba, ba zai zama ɗan ta'adda saboda yana son ya samu kuɗi, sai ya kashe wani, sai ya jima wani ciwo, sai ya abin nan ba. To haka nan kuma ita wancan yarinyan da malam ya bada misali a kanta, an saba mata da komi ta nema a bata, komi take so a yi mata, malam ya kawo cewa daga ƙarshe tana iya zama ta je gidan miji ta faɗa cikin wahala a gidan miji, ta koma cikin wato abin nan damuwa, ta faɗa cikin damuwa, saboda duk wanda suka san gidan aure a haka, ga wanda bai aure ba shi yana ganin gidan aure gidan daɗi ne, zalla zallan daɗin yake gani. Mu musamman ma dai 'yan mata, musamman 'yan mata idan tana kallon wata ce aure, sai ta riƙa ganin ha'ula imanallahu alaihim min bainina, la shak baiwa ce daga Allah subhanahu wata'ala, amma kofan daɗin gidan auren kawai take gani, sai ta ganin mun shiga ta da mijinta ce kaza ce kaza ce kaza, lam yadkhuluha wa hum yatma'un, suna nan suna ta kwaɗayin su ma Allah ya kai su ga wannan matsayin. To amma fa gidan aure kamar yadda yake gidan jin daɗi, kuma gida ne kuma na jarabawa. Mecece jaraban gidan aure? Duk gidan da aka ce maka akwai waɗansu haƙoƙa na tilas da sai ka kiyaye su, to jaraban ba ƙarama ba ce. Ko kai karin kanka yanzu a ce kullum ka tashi sai ka share ƙofar gidanku, daga ranar da za a zo a ce maka to daga yau in ka tashi sai ka share kofar gidan nan yanzu an dora maka ya zama tilas sai ka rika jin kasala haka dabi'an dan adam take shi bai san ne wai ai mishi tabaibai to yanzu a ce shiganta da fitanta sai da izini ba za ta iya yin abin da take a gidansu ba to kin ga kullun kaga kullun zaki ta sabani da miji har malamin yake kawo cewa ta fada cikin wato ke mata aibanta mijinta a matsayin matsiyaci matalauci ni ba haka na saba a gidanmu ba kullun ta fada cikin sabani da rigima da mutane ta ci bashin wanci ta yi wancan rashin mutunci irin wa'annan abubuwan sai kasance an bata mata rayuwarta kullun za ta dawo cikin bakin ciki da tashin hankali to ala ayi hal dai wannan shine abu na farko da malin ya kawo wanda ke jefa mutum zuwa ga bin san rai ko kuma san zuciya abu na biyu malai ce saniyan abu na biyu majalisatu ahli al-ahwa'i wa masahabatuhum zama da yan bid'a da kuma lizimtan su wannan na daga cikin abin da ke gurbata tarbiyya la shak yana daga cikin abin da ke gurbata tarbiyya zama da yan bid'a da kuma masu bin san rai dama kamar yadda muka sani cewa yan bid'a ana kiransu ahlul ahwa'i masu bin san zuciya ko masu bin san rai saboda su ba su gina addini ko rayuwa a ƙarƙashin nafsu a ƙarƙashin abin da tunaninsu ya shato musu to in kuma abin da tunani ya shato ne tunanin mutane na shan bamban shi yasa sai wani ya ce ni kadiriya zan yi tunanin shi kenan wani ya ce shi kuma tijaniya zan yi shi kuma irin nashi tunanin kenan wani ya ce shi boko haram zan yi wani shi kuma ya ce kala kata zan yi shi ba ruwan shi da hadisi wani ya ce shi kuma sahabban ne ma bai yarda da su ba kaga duka wa'annan ahlul ahwa'i ne ai akwai wanda fa bin san ran shi wai a addinin musulunci ta kai ga yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi su mutu a cikin musulunci fa kai ka san an sa san rai kuma har yanzu yanzu a cikin garin nan ma fa akwai su babu garin da babu su muka tattauna da wani daga ciki matarsa ta kawo kuka cewa mijinta ya saki layi muka je muka tattauna da shi mala an kawo mana kuka cewa baka yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har kana zargin manzon Allah ya kai su mutu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yake zargi yace abinda aka gaya muku gaskiya ne shi wa ya aike shi ya je ya ta surutu wai wani abu hadisi wai aike shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka fa yake fadi tun anan kai kana jin wannan musulmi ne to wai kuma a matsayin zina musulunci ya nuna tuhuman shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabi ya fa sakin baki da yanan maganganun da ya tayi ya jefa mutane cikin fitina da rudani qur'ani ya ce fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun ba wani hadisi bayan qur'ani sai kai haka yake kawo irin waɗannan abubuwa duk da yake zaman da ta kai ga an kure shi ba shi da bayani amma kuma sai ce to a ba shi dama sai ya je gurin malamin shi ya mishi abin nan tunda ya kawo sai bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun aka ce to wani hadisin ake nufi anan yace qur'ani aka ce waya ga mu qur'ani ne suran tun daga farkonta har ya zuwa nan fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'min ba inda akai maganar qur'ani suratul mursalat tun daga farkon suran har ya zuwa inda aka ce sabi ayi hadisin ba'dahu yu'minun ba inda akai maganar alqur'ani ha sai abin ya fara rikice mishi to sannan kai baka san bambancin tilawa da bayani ba in aka ce tilawa ka karanta kenan litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik litatluwa kai musu tilawa to shin yana da bambanci da litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim litubayyana kai musu bayani ce to shi dai a dai tsaya dai anan sai ya je gurin malamin shi abin da nake so a kawo inda za ga ahlul ahwa'i a ce wai a cikin musulunci har ana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin musulunci ana zargin matayen annabi, a cikin musulunci ana son ayi sadu da Allah amma za a kewaye annabi ne kamar yadda yake a cikin dariku da sauransu, kaga an sa sarrai. To irin waɗannan mutane shi yasa ake kiran su ahlul ahwa, masu bin sarrai, ko dai su kibin nafsi sai dai abinda zukatansu suka shato musu, ko kuma su bin nafsi ta hanyar fassarar da su suka yi manassar ga nafsi, amma wani irin fassara aka yi manassar, to shi zai tantance maka cewa an bi sarrai ko ba bi sarrai ba. Idan aka bi fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, kaga matafiya kenan mai kyau. Amma in aka kauce ma wannan, an fada wa man yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa inna sunni ahlul ahwa'i an bid'a kenan, ko dai su kibin nafsi ko kuma su bin nafsi amma ta irin fassaran da su suka yi, ba fassaran da yazo daga Allah ko daga annabi ko kuma fahimtar magabata na kware ba. To duk waɗannan ana kiran su ahlul ahwa. A zahiri wannan matsala ce wacce take da alaka da aqida, amma ba aqida malike so ka ba, yana son ya kawo maka tasirin zama da ahlul ahwa, kai ma zaka gaji ahwa, zaka gaji bin sarrai. Kiri-kiri ga nassi ana iya tankwara nassin amma lkwasa shi ya koma daidai da abin da suke so. To in ka zauna da irin waɗannan mutane kiri-kiri ana iya kawo maka Qur'ani da Sunna, kai ma kaga kana lankwasa shi, kana murɗar da shi ya koma ga zuwa ga abin da kake so. Mutum ya fada masarrai ke, ya fada cikin irin wancan hasara da taɓewa da bala'i da muka yi magana a baya. To shi nan mala abin da yake cewa innal awatifa wad dawafi'a tanmu bil mujalasa wa qulus suhba, lallai ɗabi'a da yanayi yana bunƙasa ta hanyar zama da kuma dogon abota. Ɗabi'a da yanayi atifa kenan, kawai dai abinda za mu iya kiran fassar atifa ɗabi'a, ko in kana ɗabi'a ma dai larabci ne, amma dai ba mu da wani kalmar da za mu fassara atifa. Domin idan aka ce atifa a cikin ilimin nafs, shi ne kuma abinda malami shi malami ke nufi a nan, idan aka ce atifa wato wani irin aiki ne da mutum ke yi ta sanadiyyar wani tunani da ya samu ko wani ilimi da ya samu a rayuwarsa. Wani irin aiki ne mutum ke yi ta sanadiyyar wani ilimi da ya samu ko wani tunani, idan ya samu canjin tunani sai ya koma yana wani aiki, to wannan canjin tunanin yadda zuciyarsa ta shirye ta karɓi wannan saƙon har ta canza mishi yanayi, ita ce atifa. An gane ma'anar atifa? In ka ji malaman ilimin nafs ko malaman tarbiyya sun ce atifa abin da suke nufi kenan, wani yanayi ne da zuciya takan samu kanta wanda za ta shirya ta canza tunani ko ta canza wani aiki ta sanadiyyar wani tunani ko wani ilimi da ya zo mata, to atifa kenan. To kaga abinda kawai dai za mu iya fassara shi a nan shi ne ɗabi'a da yanayi. Addafi, in aka ce addafi ko dawafi wato shi ne abinda zai tunkuɗa ka kai wani abu. To shi ne na malike cewa innal awatif wad dawafi, lallai yanayi da ɗabi'a da hali tanmu tana bunƙasa. Annumu shi ne reno, tana renuwa tana bunƙasa. Bil mujalasa wa qulu sahuba, ta hanyar zamantakewa da kuma tsawon abota. Idan ka sami mutumin da yake, in ka sami mutumin da yake misali kila bazazzage sai ya zauna a cikin safatawa, nan da nan sai ka ji harshen shi ya koma safatanci. Idan ya zauna a cikin masu irin wata ɗabi'a sai ga yanayin shi ya koma irin na masu wannan ɗabi'a. To zama da kuma abota mai tsawo yakan canza yanayi da tunanin mutum. Shi ne Hausa suke cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Malam ya ce fa man lazama mujalasata ahli al-ahwa duk wanda ya lizimci zama da ƴan bid'a masu bid'a wa adamu subatahum ya kuma dade yana zaune da su falabda an yata'assar bihim babu makawa ne sai ya tasirantu da su babu makawa sai ya tasirantu da su wanda ya zauna da su kullun ana ta kawo mishi shubuhohi ana ta kawo mishi shubuhohi ana goge mishi gaskiyar dake cikin zuciyarsa ana nan sai kaga kawai mutun ya rikide ya koma shi ma ra'ayin wancan malamin nashi ko insan abokan karatun nashi shi ma ra'ayin shi kenan shi ma ra'ayin shi kenan to kaga wannan ba kankanin shari bane ba kankanin shari bane malai ce la siyaman in kana da'ifa shakhsiyya wa indahu qabiliyatun lit ta'athur biman hawlahu dun hisabin musamman in ya zama mai rauni akwai wanda yana da rauni menene raunin shi yana da saurin daukar dabi'a yana da saurin kwaikwayo akwai wanda shi haka Allah ya shi ne saurin kwaikwayo ne nan da nan zaka ga ya iya daukan dabi'an mutane ya kwaikwaye su shi ne yana da ba'a kenan shakhsiyya shi ba irin wato mai karfin halin nan ne da sai a shekara 2-3 ana fafata da shi bai canza ra'ayi ba wani zama kwana 1-2-3 nan da nan sai ya canza sai koma kuma ya tasirantu da irin abin da ke tare da ƴan bid'a ne bid'a wa inda qabiliyatu lit'athur kuma zuciyarsa tana shirye ta tasirantu da wanda ke gefanta ba tare da wani iyakancewa ba to irin wannan mutum idan ya zauna da ƴan bid'a nan da nan shi ma sai ya dauki dabi'u na bid'o'i sai zuciyar shi da tunanin shi sai ya canza sai ya tasirantu da su malai ce walizalika kana salaf saboda haka ne magabata yanhauna an mujalisati ahli albid'i wal ahwa suke hani mai tsanani akan zama da ƴan bid'a da kuma masu bin san zuciya qala abu qilaba yana cewa la tujalisu ashabal ahwa'i wa la tujadiluhum kada ku zauna da ƴan bid'a kada kuma ku yi jayayya da su ba a jayayya da ƴan bid'a ba a zama da su ba kuma a jayayya da su karka ce ai kun shirye muqabala da kai da wani dan shi'a ba a yi sai dai da sharadi daya na daya ya zama ko kuma biyu na daya dai ya zama kai gogagge ne a gurin sanin aqida gogagge gurin sanin aqida sannan akwai wayo a tare da kai akwai wanda yake kwararre ne a gurin aqida amma ba shi da wayo nan da nan ana iya hudo mishi can sai ai galaba akan shi da gaskiyan shi da komi amma kuma gashi yanzu an rinjaye shi to ya zama ka gogu a gurin aqida sosai sannan kana da wayo duk inda abokin hamayyanka ko kuma abokin jayayyanka yake son ya hudo maka ta bayan gida ka riga ka gane inda yake so ya je za ka rufe wannan kofa kila an fahimta to har malamai suna ƙara da cewa kuma wanda zai iya zama kamar sharadi na uku kenan kar ya zama a gaban ɗalibanka sai dai ya zama a gaban ɗaliban shi kun gane saboda shubha kofanta mai sauki ne idan a gaban ɗalibanka ne kai da ɗan bid'a ya biyo ka majalisinka wai za ku yi muƙabala duk yadda kake jin kana da gaskiya kana da hujjoji ga ƙur'ani ga sunna yana iya faɗan wata kalma guda ɗaya a daidai lokacin nan kamar da al-Imam Malik yake cewa zukata suna da yanayi guda biyu akwai iqbal akwai idbar idan ya zamanto zuciyanka tana halin iqbal lokacin da tana buɗe tana shirye ta karɓi saƙo sai ya faɗo ta shubha sai ta zauna a cikin zuciya kai malamin lokacin da kake son ka warware wannan shubhan kuma zuciyar tana cikin iqbal a idba zuciyar ta juya ba ta shirye ta karɓi saƙo so kenan kaga an riga an cusa masa shubha a cikin zuciya kai kuma ka kasa fitar mishi da wannan shubhan da haka za ta yi ta ruruwa ne tana ruruwa tana karuwa daga nan sai ɗalibanka ya zama ka matsala kuma saboda an cusa mishi shubha to shi yasa suka ce to in ta kama za a yi muqabala to kai ka je gurin nashi ɗaliban idan ka je gurin nashi ɗaliban in Allah ya ce muke mu kai sai ka ciccusa ma ɗaliban shi shubha ila an fahimta sai ka ci tusa musu shubha, to kuma da zarar shubha ta shige su, to kofa kenan na farko da ake sa ran su gane gaskiya. Shi yasa so ko in ce shi shedan da ya gane haka, sai yayi wahayi ga waliyansa, sha la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, kar ma ku saurara ni. Shi yasa zaka ji da yawa in bid'a suna cewa kar ku saurari wa'annan ƴan izalim, kar ku saurare su. Har wani yana shawai gurgudan gudunka, gurgudan ladanka, saboda mene suna gudun, in aka saurari gaskiya, kalman gaskiya fa tana ratsa zakata, to sai suna kokari su kore mutane daga wannan gaskiya. To shi yasa ba a zama da ƴan bid'a, wato kamar yadda nace muku wannan mas'alar tana da alaka da aqida. Idan ka duba littattafan aqida da dama zaka ga san bude babi mai fadi waɗanda yake aikace-aikacen sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in akan ƴan bid'a, da yadda ya wajaba a guje musu. Zan tuttukan sahabbai da tabi'ut da tabi'ai da tabi'ut tabi'in akan wajabcin guje ma ƴan bid'a, kar a zauna da su. Akwai daga cikin su ma wanda suke cewa idan ka kama wata hanya zaka ga wani sako ko wani titi, sai ka ga ɗan bid'a, to ka canza hanya. Wai dai an nuna maka irin tsananin yadda ya wajaba ka riƙa guje ma ɗan bid'a. Saboda mene? Saboda kar su ɗarsana maka wani ɗarsana na shari'a cikin zuciya, ka zama cikin ahlul ahwa'i. To shine nan ma ya fara kawo maganar al-Imam Abu Kilaba, yace la tujalisu ahlal ashab al-ahwa'i wa la tujadiluhu, kada ku zauna da ƴan bid'a, kada kuma ku yi jayayya tare da su. Fa inni la amanu an yaghni sukun fi balala, Abu Kilaba yace tabi'i ne, yace ba ni da aminci, ban amince muku cewa za su iya dulmiya ku cikin ɓata ba, za su iya dulmiya ku cikin ɓata. Aw yulabbisu alaykum fi din, ko kuma su rikitar da ku a cikin addini. Kana kan aqidanka ingantacciya, sai a kawo ɗansu shubuhohi, sai a ce maka to ai me yasa aka yi kaza, me yasa ba a yi kaza ba, me yasa aka yi kaza, sai ka kwana abin na maka yawo, to me yasa aka yi kaza, to me yasa ba a yi kaza ba, to inda kaza ne, me yasa ba kaza ba, sai bid'a ce ta ruru a cikin zuciyarka. In Allah sa kana da rabo, kana iya tambayan wani gogagge a cikin aqida ya warware maka matsalan ka warke. Idan kuma shedin na da rabo a tare da kai, sai mutum ya tare nan wannan aqida, ya tare nan wannan aqida, sai ya koma gurin irin waɗannan ƴan bid'an, ya ce shi dai yana neman ƙarin bayani. Daga nan sai a ƙara mishi bayani, sai a ƙara mishi bayani, daga nan sai a karkatar da shi daga kan tafarki madaidaici. Shi yasa magabata sam ba sa munazara da ƴan bid'a, ba sa munazara. Idan ƴan bid'a suka zo suka nemi wasu munazara ko muƙabala, sukan ce ku ne hajar addinin ku ya ruɗe ya rikice muku, mu muna nan a kan tafarkin sunna. Shi yasa ƙa'idar da ya kamata kawai ka ɗauka shi ne, duk abin da ya saba ma abin da ka sani na sunna ƙarya ne. Sawa'un ka san bayanan da zai iya ruguza wancan ko baka sani ba, kawai ka ɗauki wannan. Meye aqidan annabi da sahabbai, aqidan ahlus sunna gata ita ce daidai. To duk abin da ya saba mata kawai ka ɗauka ƙarya ne, in dai abin nan ya saba ma matafiyan ahlus sunna to ba gaskiya ba ne. Yadda an gane ba gaskiya ba ne. Akwai wani malami da ya zo yake bayanin ɗan Alƙur'ani mai girma halittan Allah ne ba maganan Allah ba ne, kamar aqidan mu'tazila. Ƙur'ani ba maganan Allah ba ne, halittan Allah ne. Ya ka kawo irin nashi shubuhohin. To ko ka gane ko baka gane ba, ko ka san amsan shubuhohin ko baka sani ba, ka ɗauka wannan in dai ya saba ma matafiyan ahlus sunna to ƙarya ne. Kawai shi ke me ya gaskiyar take, kai ma dai baka santa ba, amma dai ka san malaminka ya sani ko malamin malaminka ya sani, shi ke aqidan ahlus sunna. Matafiya ce wacce take an riga an tsaftace ta, an tsarkake ta, ba ta da sauran wani abin nan duhu ko wani ƙura a tare da ita, tsarkakakkiyar hanya ce. To shi ne malaka ya cewa aw yalbisu alaykum fi dini ba'd ma lubbisa alayhi, kamar yadda aka rikitar da su a cikin addini su ma sai su jefa ku cikin rudani da rikici a cikin addini to na kar ku zauna da ɗan bid'a kar kuma ku saurare su wa qala mujahid bin jabir yake cewa la tujalisu ahl al ahwa kar ku gangancin zama da ɗan bid'a wa mithluhu an qais bin ibrahim irin wannan magana ta zo daga Qais bin Ibrahim irin wannan daga tabi'ai sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da yawa idan ka duba littafin aqida zaka samu wannan bayanin bila adadi sai ya dauki littafin kitabul shari'a na al-imam Abubakar al-Ajurri musamman ya bude babi akan wannan Abubakar al-Ajurri haka nan littafin kitabul sunna na Dhahhak bin Makhlad al-Shaybani shi ma bude babi akan tsoratarwa akan zama da ɗan bid'a ya kawo wannan soshin Qur'ani da Sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai haka nan al-Imam Hibatullah bin Mansur al-Lalaka'i shi ma cikin littafin Sharh I'tiqad Usul Ahli Sunna ya bude babi mai fadi akan tsoratarwa akan ɗan bid'a akwai kuma littattafai rasail ne wato littattafai da aka rubuta su a wannan zamani ko da irin na jami'o'i bincike na masters ko PhD wanda aka rubuta su akan ɗan bid'a da irin matsayin ahlus sunna ma akan zama da ɗan bid'a da abin nan irin littafin da Ibrahim Rahili ya rubuta mawqifu ahlus sunnati wal jama'a min ahli bid'i wal ahwa akwai wannan akwai littafin albid'a akwai su da yake littafai da yawa wanda suka tsoratar akan zama da ɗan bid'a to a daidai wannan gaban nake so in yi ishara akan cewa wato ba zama da ɗan bid'a ba kawai zama da kowane irin gurɓataci yana cutar da addininka yana jefa ka cikin sarrai da kuma ɓanna wannan sawa'un ɗan bid'a ne ko ba ɗan bid'a bane dan kaga akwai kafirai duk wanda ya zauna da kafirai zai kwaikwaye su duk wanda ya zauna da kafirai zai kwaikwaye su sai ga yana kwaikwayen yanayin cin abincinsu yana kwaikwayen tafiyansu yana kwaikwayen kaza dubi yan uwanmu da suke zuwa suna zama da yan kwallo sai ka ga yaro da sunan musulmi a garin musulmi amma sai gan shi da aski irin na kafirin America sai ka ganshi rigan shi an rubuta sunan wannan kafirin na Isra'ila sai ka ga wandan shi yana zazzago wando wandan ya dace da irin wannan kafiran mushrikai maguzawa saboda menene wai wannan dan kwallon haka yake rayuwarsa to kaga fa wanda fa bai fa zauna da shi fa kenan zama jiki da jiki ba kawai yana burge shi ne a wani abu daya kila ya iya kwallo amma kaga inda iya kallon nan ya canza mu wannan nan din ya canza mishi yanayin gashin kansa ya canza mishi yanayin rigansa ya canza mishi yanayin wandansa har tafiya ma sai ga ana kwaikwayon irin wadannan kafiran gashin muna gani a yan kwallo alhamdulillah yanzu ba a yayin rawa amma da lokacin da ake disco sai ga yan rawa ake kwaikwayo to kalwa da irin wadannan dabi'un to me kake tsammani wannan mutumin da yanzu zai tashi daga Najeriya ya koma kasan Ingila ko ya koma kasan America ya ga wannan kafirin da yake so su zauna tare akwai wani ya riga ma ya bar addini in dai bai taba ganin shi ba shi ma bai taba ganin shi ba bai taba jin maganar shi ba bai taba mishi kyauta ba bai taba sakin mishi fuska ba amma kawai soyayya ta sanya zuciyar shi ta zauna da wancan amma ya canza mishi dabi'u ya canza mishi addini idan ana World Cup ko ana kwallon tsakankanin Real Madrid da Barcelona ko sallan jam'i ba a sami da dama suka hakura da sallan jam'i kalo da irin wilayan to me kake tsammani idan suka zauna da su a gangan jiki akwai yin wallahi sai rijis bar addini to kaga zama da mutumin banzaki ne Qur'ani ya hakaito mana irin yadda tasirin zama da mutumin banza yake idan ka dauki fadin Allah subhanahu wataala ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. wannan aya Allah yana bayani akan ranan da yaض الظالم على يديه ranan da azzalimi zai rika cizan hannayensa guda biyu. mu mun san cizan yatsa ne ko a cikin wani ya cizi yatsa bala'i bai kai bala'i ba kenan tashin hankali bai kai tashin hankali ba inda din yatsa kawai mutum zai ciza ai bala'in tashin alkiyama ta kai ga sai dai a cije hannaye guda biyu. ya abu zalimu kenan ala yadihi ya kulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila yana fadin kai tona Allah wadaina ya akai na riki wani masoyi na gwa masoyan shi da annabi laqad adallani 'ani dhikri ya waylata laitani lam attakhidh fulan khalila kai tona Allah wadaina dama na da na sani bar riki wani masoyi tare da annabi ba laqad adallani 'ani dhikri ba'da irja'ani wa kana ash-shaytanu lin-insani khazula gashi ya batar da ni bayan gaskiya ta zo mu Allah ya saka nan da shedan ke batar da mutane. to wannan ayan a cikin asbabun nuzul ta sauka ne akan ɗayan mutum biyu ko uku ko dai Uqbata bin Abi Mu'ayth ko kuma Umayya bin Khalaf ko ɗan uwan Umayya bin Khalaf din. abin da ko ya faru akan Uqbata bin Abi Mu'ayth ya shirya liyafa sai bai ci annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi kafiri ne bai musulunta ba. to su kuma a ɗabi'ansu idan kana son a gama kwance maka zani a kasuwa shi ne a samu wani mutumin kirki mai ƙima ka gayyace shi ya zo gidanka sai ya cin abincin gidanka ya gama fallasa ka ya gama kwance maka zani a kasuwa ƙasar larabawa da izzatun nafsi. to shi ne da ya shirya wannan waliman sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ji da annabi ya ji aka kakawo abinci da abin sha sai annabi ya ce ba zan ci wannan sha ba har sai ka ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah dan ka tabbatar da abin da nazo da shi gaskiya ne ko kana da shakka ya ce bai da shakka ya ce to ka faɗi la ilaha illallah in kana son in ci wannan abincin naka in ba haka ba ni ba zan ci ba. ya auna ya ga to in annabi ya bar gidan nan bai ci abincin shi ba yanzu haka za a yi ta yamadi da a ce mutum irin Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne ne na kala da Rasulullahi irin wannan mutum mai kima mai daraja a cikin al'umma ya zo gidan shi ya cin abinci ai ya gama tona mai asiri da shi da zar'ansa da ya kirfa ya tabbatar da abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne sai ya ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah ba ya musulunta kenan ba. Abba da suka haɗu da Abu Jahal ya ji har gida ya same shi an ce ka musulunta ya ce kwarai da gaske ka musulunta ya dai zazzaga mai tsiya ya ce wannan musuluncin naka ba ta yi ba ni kuma ba zan ƙara magana da kai ba har sai ka je ka warware wannan musulunci yadda ko za ka yi shi ne ka je ka sami Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bainin jama'a kai kaki ka tofa mai ka maida mai da abin da ka karɓa ka ce ka maida mishi da kayansa. haka kuma Uqbata bin Abi Mu'ayth ya je a bainin jama'a ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam amma cin mutuncin ya koma gare shi ya kuma maida la ilaha illallah ya ci karɓa to shine Allah ya saukar da wannan ayar ma yawman abdul zalima ala yadihi ya kulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. mahalli shaɗi na a nan shi ne tasirin zama da mutumin banza bai cin mutumin banzan nan da ya mutu da imani da ya zama kuma cikin 'yan aljanna sahabban annabi amma yau tasirin mutumin banza ya sa ya mutu kafiri kuma ya shiga wutan da yake ba zai taɓa fita ba. kuma irin wannan ne ya zo a cikin kissan mutuwan Abu Talib in ba ku manta ba lokacin da ya zo mutuwa Bukhari da Muslim duk suka rubuta hadisin nan. lokacin da ya zo mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gefen shi kaga dai babu irin gatar da bai mu annabi ba gata ta dabi'a a matsayin shi na anninsa kanin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin gatar da bai mishi ba. lokacin da ya zo mutuwa manzon Allah yana faɗin ya'am
قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله يا كي عمنا كفر لا إله إلا الله أقبل عشان الناكا كلمة إنك تك نيكما زين شبه أنك تأقبان الله إن تبكت دنا بعد شير إن شاكا متل إيمان أجيبا شي أقول أنسو متعين متون أكو أما ديوثم مسلنتا أما دي أقوي أبو جهل أجل نجن عبد الله بن زيد ina tsammanin yana ciki biyan sun musulunta amma shi Abu Jahal kaga ya mutu kafin to idan ya kalli waɗannan mutanen sai su ce mishi a tarraba an millati Abdul Muttalib yanzu kana san ka zagi addinin iyaye da kakanni kenan zaka zagi addinin iyaye da kakanni ka ce la ilaha illallah in ya waiwaya ya kalli nan sai a ce ka ce la ilaha illallah in ya waiwaya ya kalli can sai a ce kana san ka zagi addinin iyaye da kakanni kenan ashe daga lokacin da mutum ya ce la ilaha illallah ya kafanta addinin iyaye da kakanni ne duk kace ƙarya ne kawai gaskiyar magana ita ce tafarkin Allah to a ƙarshe dai yace shi dai ba zai yadda ya mutu a ce zafin mutuwa ta sa ya koma ya mutu addinin yara ba shi ya yadda ya mutu ala millati Abdul Muttalib maguzanci ne millan Abdul Muttalib ai maguzanci ne ba musulunci bane yace ya yadda ya mutu akan tafarkin Abdul Muttalib Abu Talib ya mutu arni ya mutu ba ma guje kafi manzon Allah ya ce masa sayyidina Ali je ka dauki mushan gawa mai cin nan ka je kanki da sayyidina Ali ma ya ce shi ko ta bangawan ba zai ba manzon Allah ya ce wari jissace abiku ko wani kalmar da kama da ka je ka dauki wannan mushan ka je ka rufe shi sayyidina Ali ya je ya rufe shi menene jefacin wannan mummunan aboki kuma dama shi ne hadisi ya faɗi cewa in mutum ya abota da mummunan aboki to sai ya ɓata mishi aƙalla dai ya shaƙi mummunan ƙanshi mummunan shaƙa ko kuma ya ɓata maka riga ko wani abu mai kama da haka to duk inda mutum ya zauna da mutumin banza sai ya mishi tasiri a addininsa shi yasa akwai faɗin Allah subhanahu wataala wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayrihi wannan ayan Allah yana bayani akan cewa idan ka ga ƴan bid'a masu kutsawa a cikin ayoyin Allah to fa a'rid anhum ka kawo da kai daga gari su kar ka zauna tare da su hatta yaqulu fi hadithin ghayri har sai sun bar wannan kutsawa cikin ayoyin Allah sun dauko magana nagartacciya sun zo ita suke yi yace wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin in ma shaytan ya mantar da kai ka zauna da masu kutsawa cikin ayoyin Allah mummunan kutsawa to daga lokacin da ka tuna fala taq'ud ba'da dhikra kana tuna kuma ka tsara zama da mutanen da suke azzalimi al-allama tusaidi yace abinda wannan aya take nufi yace al-muradu bil khawd fi ayatin laysh abinda ake nufi da kutsawa cikin ayoyin Allah at-takallumu bima yukhalifu al-haq shine duk wani wanda zai rika magana yana fadin sabanin abin da yake shine gaskiya to al-khawd ne fi ayatin laysh ya dauki ayin al-qur'ani mai girma ya lallan kwasata ya mummal kwasata ya mata kuskure ma ta dace da ra'ayinsa kuma ya san ba gaskiya bane to wannan al-khawd ne fi ayatin laysh malaikin min tahsin maqalat al-batila a kawata a kyalkyalta miyagun maganganu abu ne bid'a ne abu ne banna ne amma a kawata shi a gyara shi a kakkawo waɗansu hujjoji waɗanda yake ba abin da suke nufi kenan ba a ɗauri wa da'watu ilaiha da kuma kira zuwa ga irin wannan ƙaryan wa madhu ahliha da kuma aitayaban maƙaryata aitayaban maƙaryata wannan ya zo ya yaɗa bid'a ne da ƙarya da fasadi a ban ƙasa amma ai ce ban shi ai ta zuzuta shi duke yana cikin al-qawl fi ayatin lahi wal i'rab an al-haq da kauda kai daga gaskiya wal qadahu fihi da sukan gaskiya wa fi ahlihi da sukan mutane masu gaskiya duke yana daga cikin al-qawl fi ayatin lahi malik ya cewa fa amara Allah rasulahu aslan wa ummatahu taba'an shi yasa sai Allah ya umarci annabi a asali al'ummansa a matsayin mataki na biyu idza ra'aw man yaqulu fi ayati llahi bi shay'in mimma dhukira idan suka ga duk wanda ke kutsawa cikin ayoyin Allah ta hanyar wadancan abubuwan da aka faɗi a baya
bil i'rad anhu, Allah ya umarce su cewa lalle su kauda kai daga gare su. Wa adam wa adam huduri majalis al khadiin bil baqi, kar kuma a rika halartan majlisosa wurin karatuttuka na masu kutsa ma'ayoyin Allah akan ƙarya. Wal istimrar ala zalik, kuma mutun ya dogi akan haka, kar ka zama yau a buga ka can gobe a buga ka can, kaifi ɗaya ne kawai ina sunna take nan zaka ji. Haka nan al-Imam al-Allamah Sa'di ya fassara wannan aya. Shi yasa cikin abubuwan da al-Imam Malik yake faɗi, kamar yadda nake cewa ba lalai ɗan bid'a ba, duk wani wanda yake da wani aibi ko wata mummunan ɗabi'a, to kai taka tsantsan da zama da shi, ko da kuma malami ne. Shi yasa cikin maganganun al-Imam Malik, kamar yadda al-Imam Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi Fadlihi, al-Imam Malik ya ce ga waɗansu mutum huɗu, kar ka zauna a gabansu kana ɗaukan karatu. Mutum huɗu, kar ka zauna a gabansu kana ɗaukan karatu. Na farko ya ce mu'linu safa, malami amma kuma wawa, safihi ne wawa, malamin da bai san kiman kanshi ba, bai san darajar kansa ba, malamin da bai san kiman mutunci ba, kamar malamin da zai rika roƙo, malamin da zai rika bin shugabanni yana roƙonsu, wannan safihi ne, bai san kiman kanshi ba. Ko ba samu? Ana iya samu. Kaga malami ya koma yana rike takalmi ga waɗansu masu mulki, kuma da sunan malanta. Ko kaga malami ya walakantar da kanshi, ya mai da kanshi banza, ya zama haja na 'yan siyasa, su kasa shi inda suke so, su kuma saida shi inda suke so. Malamin da zai koma yana faɗa da 'yan uwansa malamai saboda siyasan wani ɗan siyasa, ko jam'iyyar wani ɗan siyasa, wanda yake gobe yana iya barin jam'iyyar ya rarrabe koma wata, ko ba yi. To sai ga malami ya kuma koma yana faɗa da sauran malamai. To babu safihi kamar wannan. To duk malamin da ya zama safihi, ko kuma malami ne amma ba shi da wayo, sai a zo a tila mai ƙasa, sai a zo a yi mishi shigo-shigo ba zurfi, sai a zama shi. Irin wannan kakka ɗauki karatu daga gare shi, kai ma haka za ka taso safihi, kai ma haka za ka taso sakare. Sha sha sha. Ga shi dai an san Ƙur'ani, an san sunna, amma kuma malami sakare ne. Imam Malik ya ce kar ka ɗauki karatu wurin wannan, in karatun shi na zuba a ƙasa saboda tsabin ilimi, ka ƙyale mishi in kayansa. Mutum na biyu, wa sahibu hawa yad'u an-nasa ilayhi, ɗan bid'a wanda yana kiran mutane zuwa ga bid'a, duk iya yadda kake jin ka ga musu da karatun shi, kakka je ka ɗauki karatu a gare shi. Mutane ba su gane irin wannan, sai wani ya gagga wani ɗan bid'a fa, ya san ɗan bid'a ne, bid'a yake kira a kai, amma shi yana kallon to ai zan je in koyi luga. Lugan ne ga Allah, ka mutu baka da luga, wallahi kuma ka tsarki fiye da ka je ma Allah ga luga, amma kuma kana kan bid'a. Ka mutu baka san wata luga ba, amma kana kan sunna, ka je ma Allah akan sunna. Ya fi ka je ma Allah ga lugar Larabci, ka gama tattara ta na duniya gabaki ɗaya, amma kana kan bid'a. Ni amfanin wannan lugar, duk lugar da bata haska kama ka gane Qur'ani da sunna ba, to ta zama maka uquba da bala'i. To shi ne sai ga waɗansu 'yan wajibin su na rawa su je gurin waɗansu 'yan bid'a, saboda menene sun iya lugar? Lugar ne. Duk lugar ka kai Abu Jahal ne? Akwai wani masanin lugar da ya kai Abu Jahal da suka san ƙasoyin Larabci? Iyalai mai in kayan shi. Mutum na uku, wa rajulun ma'arufin bil kadhib fi ahadithin nas, wa in kana la yakdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mutumin da yake ƙarya a cikin mu'amalan shi da mutane, ko da bai mu hadisi ƙarya, bai mu annabi ƙarya, amma matsalici ne. Kana iya magana da shi yau, gobe in wani ya magana da shi sai a ji maganar ta sha bamban, kawai ba ita ce jiya ba, ba ƙarya kenan ba. Idan ka gane malami na ƙarya, ko a cikin karatu ya kawo wasu ƙayyarai maganganu, abinda ba a yi ba ya ce an yi, abinda aka yi ce ba a yi ba, ko kuma saboda yana son ya gyara wata maslaha, sai ya ɗauko abinda yake gaskiya ya cakuɗa ta da waɗansu ƙayyarai, ko kuma ya rage waɗansu abubuwa saboda kar a gane haƙiƙanin gaskiyan abu. Idan ka gane malami na da irin wannan ɗabi'an, kar ka je gaban shi ka ɗauki karatu, kai ma ka za ka taso da karatu, amma ko makarici. wani ƙarya ta wuce ai ƙarya da malanta in makaryata ne ɗan tasha nan zaka ce dama ɗan tasha amma da rigan malanta kuma yana ƙarya to irin wannan kaka dauki karatu da gare shi al-imam malik yake mutun na hudu shine rajul lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddithu bihi mutumin da yake mutumin kirki malami ne Allah mutumin kirki na ƙarshe amma kuma bai tantance abin da yake faɗi shi ma bai san abin da yake faɗi ba gashi na Allah ba mutumin kirki amma la ya'rifu ma yuhaddithu bihi shi ma bai san abin da yake faɗi ba ana iya cakuɗo mishi ƙarya da gaskiya a zuwa dora shi a kai kuma ya faɗi amma shi na Allah ne shi da ikhlasin shi ya faɗi to ko min ikhlasin ka sai goyi bayan abin da baka sani ba ka je ka faɗi al-imamu malik ya ce kakka dauki karatu a gurin wannan mutane in ka dauki karatu a gurin su to kai ma lalacewa za ka yi shi ne jama'an fahimci da kyau wai duk wannan na kawo ne saboda magani ba kadai wai zama da yan bid'a ne ke gurɓata tarbiyya ba zama da miyagun malamai ma irin waɗannan wanda al-imamu malik ya faɗi ka kida su miyagun malamai shi ma yana gurɓata tarbiyya ga malami har malami amma matsalici tarbiyya ba ta gurɓace ba san rai bai shigo ba sai ya shigo to waɗannan mutane su ma zama da su yana jawo mutum san rai to haka nan kuma zama da kafirai kai haka nan zama dai da duk wani wanda yake mummunan mutum mutumin banza to zama da shi shi ma yana iya jefa mutum zuwa ga wannan bari mu ƙara shi wancan gaban cikin mintocin da suka rage mana salisan abu na uku da ke jefa mutane cikin biyan san rai ضعف المعرفة الحقة بالله والدار الآخرة رونا حقيقة إنسان الله بجد الله إنا لله وإنا إليه راجعون وتونا الدنيا باب وتشوتا كمونا شوتا رش إنسان الله درش إنسان جد الله را دو وتبقى النادى كذا كافوا رش إنسان منن وندي إنسان الله كو إدم متانينا كنش كو إدم متاني باش أكنش ياسن إدم الله نكنسا ba zai banna ba zai kuma yi bakin kokari ya kyautata shi yasa cikin amfanin wato samara wato abin nan romo da amfanin da za a samu na sanin Allah da sanin gidan lahira shine zai gadar ma mutum ya taɓa yin kyawawan ayyuka saboda ya san Allah yana yin kyakkyawan sakamako akai ya san ranar tashin alkiyama zai ci amfanin abinsa duk wani wanda kaga yana alkhairi ya yarda da ranar tashin alkiyama ne duk wani wanda kaga yana alkhairi ya yarda Allah ya san abin da yake yi to haka nan kuma zai takura mutum daga yin sabo idan mutum yana tunanin akwai gidan lahira akwai tashin alkiyama sai ga ba zan iya zaluncin wani ba ko da ya zalunce ni ko dai in yafe ne ko kuma in yi daidai gwargwadon iya inda ya mun domin kar in je gobe kiyama abin ya zama min fitina wannan ko tsakankanin namiji da mace mata da miji namiji ba zai iya karfin halin ya zalunci matan shi ba saboda mene saboda yana tsoron abin da zai faru ranar tashin alkiyama mace ba za ta iya zaluntar mijinta ba saboda tana tsoron abin da zai faru ranar tashin alkiyama to sannan kuma imani da ranar tashin alkiyama yana sanyaya ma mummuni duk wani zalunci da kaga an maka a duniya zaka samu sauki in ka tuna akwai ranar tashin alkiyama sai bai ci ranar tashin alkiyama irin wannan zalunta mu da ake yi a kashe mu a zubar da jinin mu a tattara dukiyar mu in muka tuna akwai ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai kyakkyawan sakamako ga wanda aka zalunta sai mu dan ji sauki sauki shine sai ka ji mutum ya ce na bar ma Allah mun hada a gaban Allah kaga ai wannan zai baka mafita akai to rashin sanin wannan na jefa mutane su yi ta bin san rai da son zuciya malai ce allazi la yuqaddiru rabbahu haqa qadrihi duk wanda baya girmama Allah irin hakikanin girman da ya dace a girmama Allah la yubali idza aghdabahu ba abin da ya dame shi dan ya fusata Allah aw asahu ko ya saba ma Allah aw khalafa amrahu ko ya saba umarnin Allah ba abin da ya dame shi laysa fi qalbihi tawqirun lillahi wala ta'zim a cikin zuciyar shi ba kimanta Allah ba kuma girmama Allah sai ma da ya kawo faɗin Allah wa ma qadarullaha haqq qadarihi lalle kafirai ba su girmama Allah irin yadda ya kamata su girmama Allah ba zaka ji awam suna kawo nan an sai ce wai waman qadar inda ma da suke karantawa ma dai waman qadarullahu haqa qadari wa waman qadarullahu haqa qadari kamar sai inda zaka fassara so wai suna kawo bazan qaddara ne ita ko ayin tana magana akan waman qadarullahu at-taqdir girmamawa kimantawa ba su girmama Allah irin yadda ya dace su girmama Allah ba wato ta yadda suka dauko wani suka sanya ma Allah kishiya suka dauko wani na kasashe mai tawaya suka sanya shi zama kishiya ga Allah alhalin wal ardu jami'an qabdathu yawm al-qiyam cikin buwayar Allah da isan Allah da bunkasan Allah al ardu jami'an kasa gabaki dayanta qabdathu yawm al-qiyam tana damtse a hannun Allah ranar tashin al-qiyam gabaki dai kasai guda bakwai Allah ya damtse su ranar tashin al-qiyam was samawati sammai ku gabaki ɗayan su guda bakwai maqawiyatun bi yaminihi suna nan nade a hannun daman Allah wato wanda girman shi kai haka har a dako wani na kasashe wai sunan shi shehi ko wani wali ko wani barhama na ƙarya a gama shi da Allah wanda fa Allah subhanahu wataala girman sa ta kai ga sammai gabaki ɗaya suna hannun daman sa kasai gabaki ɗaya suna damtse a hannun Allah to sai kuma dauko wani mutumin da yake za a iya sa shi a kwati zai iya zama a daki zai iya zama a gida yana jin bacci yana jin fitsari yana son cin abinci yana bukatan aure yana bukatan yaya sai kuma a goma shi da Allah a dauki hakkin Allah a bar shi shi yasa Allah ce subhanahu wataala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah kuma girma ya tabbata ga Allah akan abin nan da suke hada Allah subhanahu wataala da shi mala ya kawo dai wannan domin ya nuna maka cewa raunin sanin Allah a cikin zuciyar dan adam da raunin sanin gidan lahira na jefa mutun ya koma bin san zuciya sai kaga mutun ya tabanna ya sata ya shawuyi in ya ga ba a kallon shi ya kalli batsa a waya in ya ga ba a kallon shi ba irin danna da baya yi me yasa haka saboda raunin sanin Allah da sanin gidan lahira dake cikin zuciyarsa wannan sunan abuwa guda uku da mala ya kawo insha Allah ta'ala zamu ci gaba azama ta gaba abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gama lafiya abinda ya farfu mu Allah ka iya mana abinda muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuwar da ka bamu ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a dukiyoyin mu ya Allah ka sanya albarka a lokacin mu ka sanya albarka a cikin iyalan mu ya Allah subhanahu wataala ka sanya katangan karfi tsakankanin mu da duk abin da zai nisanta mu da kai ya Allah ka raya da mu akan gaskiya ka tabbatar da gadagan mu akan ta har ya zuwa mutuwa a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum